أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بأن هكا ينقوى ما سكلم دسورا رم من المكوغيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينقوى ما سكلم دسورا رم a yau muna 19 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1446 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya. A wannan gidan tele ko gidan talabijin da radio na Bamfere a babban birnin Yamai, Jamhuriyar Niger, a yau muna safiya ta ranar Juma'a kenan. Kamar yadda ya saba duk mako ko duk sati, muna kasancewa da babban malaminmu Sheikh Abdul Malik
Almajir
a tsakanin karfe 9 na safe zuwa karfe 10 don tattauna mana masail daban-daban ko mustalahat daban-daban ko mawdu'ai daban-daban, wanda wannan shiri ya dauki shekaru masu yawa ana yin sa. A wannan shekara ko ince tun bara shekarar da ta gabata, mallam ya dauko wani maudu'i mai tsayi mai muhimmanci, shine wato maudu'i da ake kira da istiqlal ko kuma mulkin mallaka. Al-istiqlal
istimar
afwan al-istiqlal wancan
kishiyarsa
ne, yancin kai. Al-istimar kuma wato mulkin mallaka. Malam ya shiga cikin maudu'in tun bara, kuma bana Allah ya kawo mu ana ci gaba da wannan maudu'i. A wannan sati ina ga wannan shine wato zama na 13 ko 12 ko 14. Wannan shine zama na 14. A wancan sati, idan ba a manta ba, malam ya kai mana da yana cikin maudu'i da Turawa suka shigo sun kalli abubuwa daban-daban. An shiga ɓangaren addini, aka fara tattauna mana misali akan abin da ake cewa wato al-ilmaniya ko almaniya. A wannan ɓangare malam ya tattauna mana masala daban-daban har ya zo kan masala ta abin da ya shafi wato wani mataki da Turawa suke ɗauka waɗanda suke yaƙi wato ƙasashenmu. Wato suka wani mataki da suke ɗauka, akwai wani abu da ake cewa mataki da suke ɗauka da ake kira Ar-Rawabitul Arba. To malam ya ɗauki kusan sati biyu yana tattauna ko uku akan wannan matsala ta Ar-Rawabitul Arba. To malam a wancan sati ya kai ƙarshen wannan ɓangare. To a yau, idan Allah ya yarda, malam zai tashi akan Al-Mimatul Arba. Ba tare da ja lokaci ba, akramaka Allah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da masu bibiyar mu ta kafafen sada zumunta da waɗanda muke aiki tare da su a cikin gidan radio da TV na cikin ƙasa kuma da wajen ƙasa, maza da mata muna makuwa gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala tare da ƙara jinjina a gare shi da kuma salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah subhanahu wataala kuma muna gode masa da ya bamu iko da dama muka sake haduwa da ku a wannan jerin darussa da muke gabatarwa a mako-mako tsawon bayan daga bayan sallah har zuwa wata wato ƙarshen wata na bakwai idan wata na takwas ya kama za a dakatar da karatu kuma sai bayan sallah babba kamar yadda muka saba. To mun ɗauko maudu'i mai faɗi ƙwarai da gaske mai muhimmanci a rayuwarmu ta yau da gobe, shi yasa muka ce to wannan maudu'in ya kamata a bashi haƙƙinsa ko da zai ɗauki lokaci mai ɗan tsawo to amma ba laifi ba ne saboda abu ne wanda ana cikin lokacinsa ko ba haka ba. To da kuma malam ya ce zama na 14 yana nufin zama na 14 a game da shi shirin na mulkin mallaka ba yana nufin a karatun gaba ɗaya ba tunda
a baya ma na ce wato shirin ya ɗau shekaru da
yawa. Yawa to shi ne ka san tambihi a ɗan ja hankalin wani kada sa tsammanin abin nan. To kamar yadda malam ya yi bayani wato tasirin mulkin mallaka a ƙasashen da aka yi ma mulkin mallaka, mun ɗauko al'ilmaniya da raba mutane da addini a cikin sha'anin rayuwarsu gaba ɗaya ba wai sai ma tafiyar gwamnati ba, sannan kuma ka zo muka yi ka kawo cikin hanyoyin da suka bi wajen yakar addini bangare ko koyin tasiri a cikin addini shine ar-rawabit al-arba'a, wasu ababe guda hudu da suke hada wato mutane. To a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi akan al-mimatu al-arba'a, za mu zo mu yi bayani kan su da abin da ake nufi da su, sannan kuma in Allah ya sa lokaci ya ba mu dama tana yiwa a tabo salusu takhalluf al-khatir, sannan kuma sai a tabo wato al-awamilu thalatha li hadmi al-wato al-hadara, waɗanda su ne abubuwan da muke son mu tattauna a kan su bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Amin. Idan muka zo game da abin da ya shafi wato al-mimatul arba'a, ga wanda tana yiwa zai ji al-mimatul arba'a wani kamar sabon larabci ne bai san abin da ake nufi ba. Wato da larabci akwai harafi da ake cewa mimun. To in an ka haɗa mimun da mimun sai su zamto mimani.
Mimun guda biyu.
Sai a ƙara kuma wata mimun sai su zamanto mimatun. Kenan sun zan jam'i. To tunda sun zamanto jam'i, jam'i kuma yana ɗauka uku har illa masha Allah. To tunda ana son a yi taƙayyidin shi sai an ka ce al-mimatu al-arba'a. Irin wanga rumuz ne wanda ake amfani da su a cikin ilimi. Rams kamar symbol ko symbol. To waɗannan al-mimatul arba'a kenan mimun ne guda hudu, ma'ana kalmomi ne guda hudu masu farawa da mimun, shi ne abin da ake son a ce. An gane ko? Kuma ana kiran su al-fukhukhul arba'a ko kuma al-fikhakhul arba'a,
jam'i ne na fakh.
Yawa fakh. To an ka ce al-fukhukhu ko al-fikhakhu, al-fukhukhu fu'ulun, al-fikhakhu fi'alun, shi ne jam'i ne na al-fakhu. Fakhu da fa da kuma ha ƙarami mai ruwa da wani ha ƙarami mai ruwa, bari mai da Hausa. To fakhun shine tarku. An gane ko? Duk da yake waɗansu malamai suna ganin ana iya cewa afkhakh, ba a ce wato sun waɗanta malaman lugha magabata galibi suna cewa ana cewa fukhukhun ko a ce fikhakhun, amma ba su yadda a ce afkhakhun ba saboda suna ganin duk kalimar da ya zamanto a tsakiyarta harafin da ke akwai wato tsakiyarta mai sukuni harafi ne wanda ba harful illa ba, ba alifun bane, ba wawun bane, ba ya'un bane, kuma ba mudda'af bane, mudda'af wanda an kai ma shadda, to ba a yi masa jam'i ala wazni af'ala sai dai wanda adda harful illa tsakiyarsa. Misali kamar baitun kaga ana cewa abiyat, babun ana iya cewa abwab, ina fata ana fahimta ta. To amma ko kuma wanda adda shadda kamar niddun sai a ce andad, fala taj'alu lillahi andadan, kamar rabbun shi wanda kaga fatha ne, an gane ko sai a ce arba, قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله وسوكا قارا سوكا تي سي كوم وندي كي قاراوا ده حمزه الحمزه شي ما ان تسكي شي حرفي ني با حرف الا با انا ايتم ان شاء كان افعال كما انف سي اتي اناف واتو هانتونا كينن mun gane wannan. To amma malaman lugha na zamani musamman majma'an lugha al-qahira sun yi zama akan wannan da kuma wato in ka diba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif a cikin al-juz'ur rabi ya kawo wannan mas'ala cewa ya halatta a idin insha Allah af'al yace saboda kamar bahthun ana wato jam' insha Allah abhaf yace saboda an yi bincike ya kawo malaman lughar suka yi bincike suka gano akwai shi a larabci wasu na sun ka tafi akan wannan saboda sun sa tsammanin bai da yawa amma an gano shi na da yawa kenan ya halatta a lugha a ce afkhakh to menene afkhakhun kuma menene fukhukhun menene fikhakhun al afkhakh da fikhakh da fukhukh ana nufin shi ne sun ka ce al fakhu adatun min adawatil musta'mala fi as-sayd wato wani kayan aiki ne da ake amfani da shi a lokacin da za a yi tarko
za
a yi farauta tatanawwa'u turuqul musta'mala hanyoyin da ake amfani da tarko suna da yawa ina fata ana fahimta ta kenan yanzu in mun ka ce al-afkhakhul arba'a ko al-fikhakhul arba'a ko al-fukhukhul arba'a ana nuhin tarko guda hudu da ake yi ma dan adam ake danawa mun gane wannan ana kiran su kuma wato mawaqinud da'f al-arba'a wato wuraren da dan adam yake da rauni a cikin su kuma ana kiran su makaminud da'f ko du'uf al-arba'a wurin da rauni ya boyu amma an san da shi domin makman shine abinda inda abu ya boyu shi ko mawaqin wurare ko bagirrai an gane ko shi ko fukhukhu ana nufin tarkuna shi kuma almimatu ana nufin kalimomi guda hudu masu farawa da mim
jazakumullahu
kasan dole na inda abin mas'ala abi ta mataki mataki to wai menene alfukhukhul arba'a
na'am
an gane ku sannan kuma menene almimatul arba'a
na'am
kuma menene almawatin mawatin ad-du'f al-arba'a ko makaminud du'f al-arba'a shine ana nufin wato waɗansu abubuwa waɗanda ɗan adam yana da rauni a wannan bangare to shi ko yaƙi akai da kai ko fada ake yi da kai ko dambe ake yi ko kokowa in dai ana son a rinjaye ka me ake son a sani
sai a san
nuqatu dha'f yawa wurin da kake da rauni domin inda kake da ƙarfi yanzu misali in ana yaƙi inda ake son akai hari inda mutane ba su da ƙarfi domin in aka kai inda suke da ƙarfi za su mayar da martani irin yadda ya dace to kina ka
ko an tara gurin ruwa da
yawa misali dai inda kuke da rauni to kaga inda kuke da rauni nan za a kalla ba dole sai wurin ruwa ba misali ana iya dubin yanzu bataliya mai soja 1000 ga bataliya mai soja 5 idan ana so akai hari
sai a tafi gurin mai
kaga mai 5 za a yi saurin ƙarewa to shi yasa wanda yana daga cikin salo na yaki to tunda turawa suna son su yaki addini dan wannan suna amfani da shi don su yaki addini kuma don su yaki jagoranci ina fata ana fahimta wannan nan abubuwan suna da tasiri game da addini kuma suna da tasiri game da jagorancin al'umma almimul ula ko alfakhul awwal an gane ko wa ko almawdi'ul awwal ko almakmanul awwal shine an kace almansib almansib da mimun da nunun da sadun da ba'un da min arat da nun arat da sadi da ba an gane ko mansib daga nasaba ne shine an kafa abu shesa an ka kira gumaka al-ansab an kafa su tsaye suke ko duwatsun da aka aje al-ansab girke suke ana yin shirka a wurin su an gane ko yawwa to mansib kina an kafa ka ne a wannan matsayi an baka jagoranci to shi jagoranci wato abu ne wanda yana da muhimmanci a cikin al'umma to duk lokacin da aka fahimci dan adam yana da matsala game da jagoranci ta fuska guda biyu mushkila ta farko ko matsala ta farko shine kwadayin jagoranci wannan ciwo ne na biyu shine son tabbata akan jagoranci akan karagar mulki waɗannan cututtuka ne waɗanda sun dami ɗan adam ba yau ba tun ana alo duniya in jama'a ina fata na fahimta ta domin lokacin da shi jagoranci masu hankali gudun suke yi lokacin da za a baka jagoranci responsibility kenan responsibility ina fata ana fahimta ta domin asalin shi wato respond an gane ko faransanci na daga le verbe répondre shine bada amsa ability kuma shine wato samun ikon halin yin abu kenan responsibility mutumin da ya cancanci ya kai matsayin yake da dabi'ar da ta cancanta ya bada amsa akan abu kenan shi ya kamata ya zamanto jagora domin jagora shike bada amsa a madadin al'ummarsa
na'am
mun gane wannan madalla to kwadayin shugabanci yana daga cikin abin da za a yi amfani da shi don bata kasa kwadayin shugabanci yana da abin da za a yi amfani da shi don bata addini son tabbata akan jagoranci na dindindin shine daga cikin abin da za a yi amfani da shi don bata kasa yana daga cikin abin da za a yi amfani da shi don bata addini mu bada misalai tunda ga magana ce muke fada in ka duba duk waɗanda suka yi gogormaya da annabawa masu jagoranci waɗanda annabawa suka bayyana a lokacin su babban abin da suke tuhumar annabawa da shi shine za su kwace musu jagoranci in ka dubi fir'auna bari mu dauki fir'auna da yake kissar shi ta zo cikin alkur'ani wari daban-daban babban abin da fir'auna yasa ya kiyarda da annabi Musa yana ganin cewa annabi Musa zai kwace masa jagorancinsa na fata ana fahimta ta kaji yace yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum alkibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin to tunda koda sun gane abinda annabawa suka zo da shi gaskiya ne to amma sun fahimci cewa ba a samun jagoranci gaban annabta domin annabta ita ce jagoranci na ƙarshe na fata ana fahimta ta kenan fir'auna da shi da mutanensa da rundunarsa su koma ƙarƙashin annabi Musa koda annabin Allah ne ya zo da gaskiya ba zai yarda da wannan ba
saboda zai dan
shi yasa yayi amfani da duk damar da yake da ita sojojinsa ne tunaninsa ne kabilanci rikicin kabilanci da ya tayar na nuna cewa waɗannan mutanen ba namu bane amfani da cewa su annabi Musa ɗan akalliya ne ɗan kaɗan ne ba su da yawa cewa talakawa ne ba su da kuɗi cewa zai kashe wanda ya bi annabi Musa kamar yadda ya yi ma sahara cewa zai ya tsoratar da su cewa zai kashe su akwai sabani ya kashe su ko bai kashe su ba babu hanyar da fir'auna bai bi ba hissiyatan aw ma'nawiyya dan ya kare mulkinsa amma bi aka yi ba faru ƙarshe fir'auna halaka yake in muka duba yahudawa Allah ya kira su ahlul kitab ma'abuta littafi kakkace jahillai a cikin su akwai jahillai amma ba dukan su ba ahlul kitab Allah ya kira su to shi ko ahlul kitab ma'abuta littafi mutumin da adda littafi ba a ce mai jahili amma cikin su akwai jahilai Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba sai dai mai ilimi idan baya aiki da ilimin sa to sai zamanto nan gara jahili dashi Allah ce masalul ladina humilu at-taura thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara ko ba haka nan bane to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana wasu daga cikin kafiran makka sun san ba ƙarya yake yi ba annabin Allah ne Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun su san gaskiya sannan kuma su ahlul kitabi Allah ya ce sun san da qur'ani gaskiya ne dan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana an faɗi sifofinsa da sifofin ba magoya bayansa masu tallafa mishi sahabbansa a cikin at-taura da injila Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil yace kuma allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wasun kace ya'rifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasun kace ya'rifunahu sun san littafi zai zo tare da shi duk dai ana tare sun san da an ambaci littafin sa ambace shi an gane ko ikhtilafu ni hal ad-damir yarja ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'rifunahu aw ad-damir yarja ila al-kitab alladhina atainahumul kitaba wasun kace a'a ad-damir yarja ila aqrab mafkur domin al-kitaba an ko iba hudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasun kace a'a kissar da aka bayani kanta ta tazammanu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa aka ce shi ake nufi kenan mutanen makka yahudawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da yazo Madina musamman ma da yazo Madina Abdullahi ibn Salam ai malamin Yahudawa ne ai shi ya yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga sun san shi cikin at-taura hatta da injila hatta da sifofin magoya bayan sa an fada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injil kaji a cikin injila an fade su magoya bayan din nashi ba shi kadai ba a cikin at-taura an fade su to mi ya hana yahudawa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hifzan ala ri'asatihim ko ala ri'asatihim shine su rike shugabancin su da jagorancin su bai dace ba a ce wanda ba dan kabilar su ba tunda sun sa tsammanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin su zai fito tunda da yawan annabawa cikin bani isra'ila suka fito ko ba haka bane wa id qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya sai suka kiya me yasa shina daga cikin dalilai ba shi kadai bane amma yana daga cikin dalilai kiyaye shugabancin su
da hakkalu balantar ɗan uwan su
madalla
suka ce manzo Allah akan gaskiya kake ba muna ne wato ka zo da gaskiya wato suna karfafa shi da cewa akan gaskiya suke kalu in sun koma gurin su sai su ce dan me kuke gaya masa أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه
وهم يعلمون سنصن ده غسكياني التي وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم التي من بعد ما تبين لهم الحق غسكيا تبين غريسو تطوراوا أتاريهي ba jahille bane sun san da irin wannan yana da wahala mutun wanda adda shugabanci ya ga shugabancin shi zai kubci Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikan Madina me yasa bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da manzo Allah an yi shiri za a tsora shi shine shugaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga sai ya bijiri to kuma bai iya karshe a Madina shikenan sai ya koma yin munafinci karshe ya halaka to dan haka ashe kwadayin matsayi mutun ya dage sai ya samu shugabanci kwadayin mutun sai ya tabbata akan jagoranci sai yayi jagoranci diyan shi sun yi jagoranci jikokin shi abu ya zama to gadin gadin to yana daga cikin abin da ke sawa a bata addini kuma a bata tafiya ta jama'a mun gane wannan to shi yasa turawa duk shugaban da za a yi a kasashen mu abin da suke so da shi na farko in suka gane yana da mai kwadayin mulki ya an ce kana da kwadayi tana yiwa baka kai ga mulkin ba to sai su ce to za mu taimaka maka shine za a taimaka ma a baka makamai amma makaman nan bashi ne fa za a baka ka kashe al'ummarka ka yi yaki da gwamnati in shekara 30 za kai kana yaki in dai ka sattala da arziki za su baka makamai amma ana nan ana lissafi lokacin da aka kai ga mulki to sai ka biya su da dukiyar al'umma kaga dukiyar kamar taka ce kai ba ta al'umma bace wannan shine sanadiyar yan tawaye da ake gani da sauran masu tada zaune tsaye a cikin kasashen mu na Afrika da kasashen Larabawa su suka taimaka ma NATO ita ta taimaka ma sauran ƴan Libya suka yaki Gaddafi aka kashe Gaddafi kudin Libya gaba ɗaya da su ne za a biya makaman da NATO da America suka yi amfani da su ka biya kudi a ruguza kasarka a kashe iyayenka da ƴan uwanka da al'ummarka su suke taimaka ma duk wani dan tawaye na duniya su suke bayan Koriya ta Kudu domin ko asalin ta Koriya ɗaya ce suka je aka yi yaki aka datse aka raba ta biyu Koriya ta Arewa ita ce ta asali ta koma bangare America take taimaka ma Koriya ta Kudu ina fata ana fahimta ta kaga ta bayar da su ƴan tawaye waɗanda za a raba ƙasa da su kuma a yaki ƴan Koriya da su haka suka yi ma China suka koya ma bayan goyon bayan Taiwan bayan an yi yaki a kasar China Taiwan ta balle matsayin jaharta daga baya ana son a dawo da cikin kasar da suke taimaka ma Taiwan saboda su yaki China haka suka yi amfani da Ukraine saboda tsohuwar jaha ce ta kasar Russia suke son su kawo makaman su saboda su bugi Russia ina fata da fahimta kaga sun yi amfani da kabila daya ƴan uwa daya ƴan kasa daya saboda su yaki abin nan haka suka yi ma Saddam Hussein da yaki ya tashi suka taimaka ma wato ƴan Shi'a waɗanda suke kiyaye da Saddam Hussein sannan aka je aka yi rugurugu an gane ko da kasar Iraki don a biya su da arzikin da ke cikin kasar Iraki. Haka suke taimaka ma ƴan tawaye na duniya a wurare daban-daban. Me yasa mutumin da yake da kwadayin matsayi bai tunawa da imaninsa, bai tunawa da makomarsa? Mun ji wannan da kyau. To haka mutumin da ya samu matsayi kuma yake son ya zanna gadin gadin nan ba matsala ce. Sai ya tabbata. Shi yasa DB Mobutu Sese Seko na kasar Congo Kinshasa, wanda wasu sun ce ma asalin tarihin sa mutumin iyayensa daga kasar Togo suka tashi suka je can abin nan. Mobutu Sese Seko babu hanyar da bai bi ba ya kare mulkin sa daga ƴan tawaye. Ya yi zuba ma America da Faransa kuɗi na fitar hankali, amma a ƙarshe ya lamari ya ƙari da suka ga arziki ya ja da baya, ma'ana yanzu bai da iko akan ƙasar. Sai suka ba wani ɗan tawaye, sun kaga bai ba su kuɗi irin yadda suke so, sai suka ba wani mutum kuɗi da makamai lauren kabila ya yake shi ya kore shi. A ƙarshe Mobutu ya mutu ƙasar Morocco, kuma yace yana son ya je ƙasar Faransa ya yi magani, suka hana shi. Ya mutu a ƙasar Morocco yana da nauyin kilo 36, ya halaka 36. Haka suka yi suka ƙari da shi. Vokasa na ƙasar Afrika ta tsakiya, Central Africa, su suka taimaka mishi, an gane ko, yayi dubban nan da yake yi. Amma a ƙarshe da suka ga cewa ba su samu da suke so da shi, sai suka taimaka ma ƴan tawaye aka samu aka ƙari da shi. Da ya gudu kuma ya kwashi arziki, domin shi ne shugaban kasa wanda adda hulla ta Diamond da shi da matarsa a duniya. Babu wani shugaban kasa wanda adda wannan kujera ta Diamond da shi da matarsa, su zo su zamana saman kujera a bashi. Hakan ga suna da wani tabki kwanni a bashi. An gane ko? Akwati bakwai na zinari ya daga da su je kasar Faransa. Amma ƙarshe da suka tsace arzikin, sai gashi an yanke masa wuta, an yanke masa ruwa. Ƙarshe ya rasa yadda zai dawo kasarsu. Aka so a kashe shi, wani ya ce a kada a kashe shi, don kashe shi ma taimako ne. Wanda ya kai al'umma cikin bala'i barin shi akai, sai da ya koma bai da gida, sai da aka taimaka aka yi masa gida. Ƙarshe yanzu malamin coci kuma shi na wa'azi yana cewa mutane su guji duniya. Ina fata ana fahimta ta. Gaddafi shugaban kasar Libya, Muammar al-Qaddafi, shi ya taimaka ma Sarkozy ya ba shi kuɗi na mi na zaɓe, ya ci zaɓe. Amma a ƙarshe shi a gaba na a ƙari da Gaddafi a kashe shi. Zain al-Abidin shugaban kasar Tunisia, an gane ko, Faransa take tare da shi, ya biya mata duk bukatu, sun taimaka an cire kishin addini a kasar Tunisia, ya gurgudun abin da suke iya yi. Amma da aka yi masa bore, da ya tashi ya ɗauki jirgi ya ce zai je Faransa, suka ce da ya shigo za su kamo shi su maido shi kasar Tunisia, dole ya gudu ya je Saudiya. Sai ya tuna Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Kaga sai tuna da wannan aya, yanzu bayan ya kare duk wanda da shi kai a duniya.
Da idan ka je kana dan Tunisia ma ka je Saudiya karatu, ka dawo ka taho kana da gemu ko wani abu, ko dai ka aske kafin ka shiga, ko kuma ka yi ɓadda gama kamar yadda na taɓa jin wani malami ya faɗa, kuma a lokacin sa.
Haka Zainul Abidin, haka sai ka ɓadda kama. An ce akwai wanda da ya je ya dawo daga karatu daga Saudiya, sai zo da gemu, bai aske gemu ba. Yanzu shi kenan da ya shigo ƙasar, sai ƴan sanda suka bi shi. To shi ko dama ya gane, sai ya shiga gidan shan giya bar. Da ya shiga sai ce aka masa giya, aka kawo sai ya zuba, sai shi ne haka kamar shayiki. Daga nan sai suka tafi suka bar shi. Ala ayyati hal malam, wannan ɗabi'ar su ce. Haka suka yi ma Omar Bongo shugaban ƙasar wato abin nan Gabon, wanda lokaci ya ba su dama mai na kasar sun kwasa, ya ba su dama kamfanin Faransa suna da karfi. Amma da ya rashin lafiya ya ce yana son aje a yi masa magani kasar Faransa, sai suka kiya. A kasar Spain ya mutu, yana hada ma mutane abin da Faransa ta yi masa, ta ki yadda aje a yi masa magani. Blaise Compaoré shugaban kasar Burkina Faso, wanda ya kashe Thomas Sankara, Turawa suka nuna mishi cewa idan ya kashe Sankara lahiya launi, za a taimaka mishi ga kuɗi, ga matsayi, mansub, kuma zai tabbata akan matsayi. Amma da aka yi masa bore ya gudu, yanzu yana nan bai da lafiya da su, ya je Faransa suka ce a'a, su ba da su za a yi wannan ba. To don haka ashe kwaɗayin matsayi, a mutane masu kwaɗayin matsayi ko ta yaya sai sun yi jagoranci, to waɗannan mutane guba ne a cikin al'umma. Idris Deby shugaban kasar Chad suka taimaka, aka je aka yaƙi, aka kori Usain Habre, bayan an kore Isai da Habri aka zo aka ci gaba da mulki suka yi kawance da shi karshe kuma da suka ga ya fara sakin hanya aka hade kai aka kashe shi bayan an kashe shi aka dora dansa to shi ko dansa ba wawa bane Faransa tana dibin yana tare da ita yanzu ya yanke alaka ta soja da ita ya koma da Russia saboda baka kashe mahaifi na ka dawo ka ce mini kana kaunata wannan ba gaskiya bane ina fata ana fahimta ta waɗanga misallai ne muke bayarwa ba ayoyin Qur'ani bane ba hadisai bane wanga wato hikayatun ne waqi'iyya abu da wanda ya faru ba yadda za a yi inkarin sa to dan haka kenan duk lokacin da sun ka fahimci a cikin al'umma akwai masu kwadayin matsayi suna so su kai ga matsayi ko kuma akwai waɗanda suke son sai sun tabbata ka'in da na'in to waɗannan hanya ce wanda za a bi a cutar da ƙasa kuma a cutar da addini shi yasa ko malami in ka gaina da kwadayin son a bashi jagorancin al'umma ko ko in an bashi jagoranci to shi bai yadda ba sai ya tabbata kuma sai shi formen ɗanai in yayi formen ɗanai kuma shi formen jika ne kina nan shi dai abin gidansu ɗaya zai tabbata to yana da wahala wannan mallamin yayi ma Allah aiki ko da farko Allah yake ma aiki sai kaga ya dawo yanzu yana yakar addini saboda Allah zai tado da waɗansu masu yi ma addini aiki shi kuma yanzu shugabancin sa yake kallo ba ci gaban addini ba da al'umma sai kaga ya mamace duk yadda wani mutum yake ma addini aiki addini aiki to shi bai dauke shi dan uwansa ba makin sa ya dauke shi saboda yana kallon jagorancin sa muna gane wannan da kyau to dan haka ya kamata mutane su fahimci wannan to ta hanyar da ake shigowa kenan waɗanda ke kwadayin jagoranci da masu kwadayin tabbata akan jagoranci su sayar musu da kasashen su ba su arzikin kasashen su ba su duk abin da suke bukata a cikin kasashen saboda su tabbata akan mulki wannan nukta mu bar ta haka mallan sai mu je nukta ta biyu almimu thaniya ko alfakhu thani ko almawdi'u adh-dha'fu thani ko almakmanu adh-dha'fu thani shine wato almalu mimun kenan ta biyu malun kuɗi duk mutumin da yake da kwadayin dukiya a ita dukiya ba son ta bane abba ai da kuɗi da jagoranci da mata babu wanda bai so su inda yana cikin lafiyarsa saboda Allah ne ya sa su a cikin zuciyar dan adam zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-hasf dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab baka ita baka so amma akwai dokokin da Allah ya shimfida wajen neman kuɗi wajen neman jagoranci wajen neman mace to zaka bi su ko ba zaka bi su ba kenan hankali da bin shari'a ne mutane suka fi mutane a wajen bin waɗannan abubuwa to duk mutumin da yake da kuɗin dukiya ba ruwansa da imanin sa ba ruwansa da mutuncin sa za a yi masa komai shi yasa to wannan hanya ce ta abata al'umma shi yasa zaka ga su suke taimakawa da kudade a bankunan su a dogo mahaukatan kudade makudan kudade a ba wanda zai jimi mulki a dauko mahaukatan kudade a ba wanda zai tallata zina da luwadi a cikin kasashen mu a dauko mahaukatan kudade a ba kafafen yada labaran da za su biya musu bukatocin su a cikin kasashen mu shi ko tasirin kudi abu ne wanda yake sananne ina fata ana fahimta ta Allah ya faɗi zuyyina linasi hubbu shahawati min nisa an kawata son dukiya a cikin ran mutane sannan kuma Allah ya kire dukiya ita ce kashin bayar gudanar da mu'amala a tsakankanin mutane wala wato tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman ko qiyaman domin Imam Nafi' da Imam Ibn Abi sun karanta qiyaman in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al maknun ko al qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam inda sun kai bayani kan wannan ayar zaka ga maganganu masu yawa karkashin wannan qiyaman daga qama yaqumu ne qiyaman ne wato kasra ta gabaci wawun sai an ka maida ta ya'un sai an ka ce qiyaman an gane ko ba ce qiyaman ba domin mu'amala tana tsayuwa ne in akwai dukiya kasuwanci sai da kuɗi to sai su yi amfani da dukiya tasirin kuɗi kuma ga dan adam abu ne mai yawa akwai baitutuka su ga ayoyi ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqa sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ga kissa dan ta karuna game da kuɗi da suke sa dan adam ya fandare ma Allah subhanahu wa ta'ala inna qaruna kana min qaumi musa fa baga عليهم وآتناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قاكي السوشين تكن القرآن لسكنون تاثير دوكية إنا فتعنا في متتا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض سننكما قا حدثي يبدأ سكنون تاثير دوكية عن عدم شيئا ساما التي أنا إيبا المؤلفة قلوبهم kafiran da ake son su musulunta cikin zakka sai a dan musu nasu muke so akwai sabani shin akwai shi yanzu ko babu ina fata ana fahimta ta wajen malamai amma zance mafi inganci akwai maslaha yana nan akwai shi ana iya basu in ana tunanin zasu musulunta ko wanda ya musulunta sabo ana ganin abin nan ko shugaban da aka gane in aka bashi zai bari ayi da'awa maganganu ne na malamai mutun ya koma cikin tafsir na Imam al-Qurtubi ko tafasir na ayatul ahkam karkashin wannan aya wal mu'allafati qulubuhum a cikin suratul tauba zai ga wannan bayani sha'ir yace ra'aytun nas qad malu إلى من عنده مال ومن ما عنده مال فعنه الناس قد مالوا ورأيت الناس قد فاضوا إلى من عنده فضة ومن ما عنده فضة فعنه الناس قد فاضوا أنقالكو كو رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن ما عنده فضة فعنه الناس قد فاضوا ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ما عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ولقد رأيت الناس قد سنوا إلى من عنده أنثى ومن ما عنده أنثى فعنه الناس قد سنوا
ما شاء الله الله
wani larabci da jimuna fada
wato tasirin dukiya
tasirin dukiya yace ra'aytun nas qad malu naga mutane sun karkata mala yamilu ba mala yamulu ba mala yamulu shine ya samu dukiya mala yamilu ya karkata ila man indahu malun ga wanda yake da dukiya mutane sun karkata gare shi wa man ma indahu malun wanda bai da kudi fa anhu nas qad malu mutane sun tafi sun bar shi anhu bai ce ila ba kenan ila zuwa gare shi anhu kuma barin shi wa ra'aytu wato turawa suke cewa kina riyan ne riyan duk wanda bai da komai shi ba kowa bane wa ra'aytu an-nasa munfadda naga mutane sun tuttudo shine munfadda an gane ko wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa nimfaddu ilaiha daga fada yafiduna abu ya tuttudo ya zubo fadal ma tafidu a'yunuhum min ad-dam an gane ko ra'aytu an-nasa munfadda naga mutane sun tuttudo sun zubo ila man indahu fidda ga wanda yake da azufa وما عنده فضة وند بيد كما أذرها فأنه الناس منفضة وقد فاضوا سنتفي سنبشي ورأيت الناس قد ذهبوا ناغا متاني سنتفي إلى من عنده ذهب قوان ديكي دا زيناري ومما عنده ذهب وند بيد كما زيناري فأنه الناس قد ذهبوا سنتفي سنبشي ستي ورأيت الناس قد سنوا ناغا متاني سنكركتوا وينسوا إلى من عنده أنثى قوان ديكي دا أعماتا بداري ما سوچون ومن ما عنده أنثى wanda bai da diya mata masu kyau fa anhu nasu kad sannu mutane sun karkata waya sun gudu sun bari
sun mace
ana gane ni to kenan za a yi amfani da masu kwadayin kudi a bata addini shi yasa duk malamin daga amsar rashawa kaga malaman ahlu kitabi Allah ya zarge ya zarge su an gane ko Allah ya ce laula in haumur rabbayun yuna an qawlihimul ithma wa aklihimus suht as-suht na am tufassara shi da ar-rishwa suna cin rashawa malaman da ba su wakilta addini sai a zo da fatawa abu haram na shikenan sai a ce to yanzu ya za a yi to a yanzu yadda za a yi dai to a san yadda za a yi sai a dumbula ma wani mutum kudi sai ya ce a a halat ne abinda an haram ya koma halat koko in ya gade bai iya ya ce makaruhi na shi yasa kungiyoyi na turawa suke amfani da wadansu malamai a wasu kasashe a ba su kudi saboda su kawo fatawa duk abinda za a hadi duniya sai kai sun ce malamai sun yi sabani duk abinda za a hadi sai an ce ikhtalafa fihi alulama saboda wajjan ikhtilafi shi yasa ma Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin yace al-khilafu laysa dalilan min al-adillati ash-shar'iyyah shi a ce an yi sabani ba dalili na shari'a ba wala yu'allalu bihi al-ahkam ina ganin cewa la yu'allalu bihi al-ahkam ba ai illan ta hukunci shi don an yi sabani a ce a to ai an yi sabani sai an gane wanne magata ce ta fi karfi shi khilafu at-tanawwu ne sabani ne wanda ana iya hada maganganun koko khilafu at-tadad ne in sabani ne wanda na cin karo da juna ne sai an rinja yadda wata magana akan wata to shi yasa za a yi amfani da kudi don aini don a bata addini wane ne ake kallo ar-rams symbol na addini malamai idan malamai suka ci aka ba su kudi akan hanya wanda ba ta gaskiya ba shikenan sai UNICEF kungiyar majalisar dinkin duniya sai ta dauki malamai sai a ta talaka pot wannan kororon roba da kuma condom malamai sai a dauke su in aka dauke su sai su tafi suna da zuwa yawo talla in aka zo kuma za a hade kai da jagororin mu ƴan siyasa su zo su ba da dama a ce duk hakimin da yace bai yarda ba to ku ga ya muna muna san matakin da zamu dauka komai gari sai a zo a sauke shi wani ba mallamin bane tunda zamu yi uzuri mu ce waɗansu ƙarya ne suke yi ba mallamai bane ko ba gaskiya ba shikenan su zo da kwararren roba sai an ta da la'asar ake sa kira'a saboda mutane sun sauko da guna bayan sallar asar sai a sa kira'a duk an aka ji kira'a gidan mai gari sai a taru shikenan sai ga mallami ya to zai bayani a ce ga wani mallami ya to zai bayani sai ya dauko kwararren roba sai ya ce to kun san wanga abin nan ana amfani da shi don idan mutum zai saduwa da mace kashi yadda ya sadu da ita don Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kakko gitta kanku da halaka in ka tahi ka sadu da mace da wannan ka dauki ciyon sida to kaga ka halaka kanka Allah ma bai yarda wannan ba shi ko ba wannan aka zance ba yaya za a yi samari da ƴan mata su yi zina ba su dauki ciki ba sai an sa kwararren roba da an sa kwararren roba kaga shikin ta kare kuma yanzu an dauko ayoyi an yi tawili to shi yasa mai kwadan kudi guba ne cikin al'umma wanda yake son ya tara kudi guba ne cikin al'umma to shi yasa su kuma waɗanda suke son su samu jagoranci me yasa mutum yake kwadan ya samu jagoranci me yasa mutum yake tsayawa ka inda na'in ya samu kudi kuma bayan ya samu kudi ya ta son ya tara su shi ko wani ciyo ne a ƙarƙashin wannan shine duk wanda yake son ya bautar da mutane to yayi kokari ya samu mulki shi yasa in kaga mutum na so ya tabbata akan mulki ba su shiga al'umma ta ci gaba ba a ya za a yi dai shi ne zaman to shi ke faɗa a ji ya bautar da kowa in dai haka ta samu to babu matsala ku ci gaba kar ku ci gaba uwa ɗaya uba ɗaya mutumin da adda kuɗi biliyan biliyan kaji kuma yana son shi ƙara ai ba kuɗi yake da bukata ba a ya za a yi a ce ya fi kowa kuɗi ya za a yi a ce kuma duk babu wanda ya isa yayi magana tunda shi ke sarrafa mutane to mutane su zauna ba su da kuɗi shi ne wato ubangijinsu abin bautarsu in ya ba su su ce amin in bai ba su ba su yi shiru to shi suke amfani da wannan mimun ta biyu shine ayi amfani da kuɗi don saboda a bata addini
mun da zuba kuɗi ta kowane bangare
ko to da bangare na saban Allah shirye-shirye na addini za a dauka amma ba addini za a tallata ba bata addini za a yi yanzu wanda zai dauka shirye-shirye na addini ya tallata condom na zina mallan da suna addini shine haka to sai mu je zuwa ga mimun ta uku kan lokaci ya muna halin sa al-mimu thalitha ko al-fakhu thalith ko al-mawdi' mawdi'u dha'f al-thalith bangare ko makmanu dha'f al-thalith shine al-mar'atu mace kasan da Allah halicci dan adam yana da aljaribu shahwani janibi na shawa dan adam yana da shawar mace har da annabawa suna da wannan bangare shi yasa suka yi aure suka haihu Allah ce wala qad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mace tana da tasiri ga dan adam duk da yake kaifin hankalinta bai kai irin na dan adam ba shi yasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yazo cikin sahih al-Bukhari yazo cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da mata wa'azi a ranar Eid yake cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakunna banga wanda addinin su ya tawaya ba na ana rufin tawaya addini tawayar hankali saboda shaidan mace biyu tana matsayin shaidan namiji guda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara daga cikin musulunci yare da mata ba haka dan bane sannan kuma yace wadinin da addini ya fassara shi karshen hadisin yake cewa idan mace tana haila bata azumi bata yin sallah yace min ihdakunna azhaba li rubbir rajul alhazim ga ta tare da raunin hankalinta amma tana tafiya da mi da lubbir rajul alhazim hankalin namiji alhazim alhazim daga hazama ne shine ya dame abu alhuzmatu shine tari na karako na abu da an kadami to wanda hankalin shi a daure yake tan 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 sai ta zo sai ta warka zashi shi yasa jarir wannan sha'ir na daular umawiyya yake cewa da yana yabon mata ka fahimta yana musu waƙe ghazal kina irin yabo na mata amma daga baya sai ya bari dan ya gane harkar na akwai halaka ciki yace ayyama yad'unani ash-shaytana min ghazalin wa kunna yahwaynani idh kuntu shaytana yace ayyama ya kwanakin da yad'unani ash-shaytan suna kira na shaytani saboda yana zuwa yayi ba su wance mai kyau wance yace wa kunna yahwaynani sun kasance suna kamnata idh kuntu shaytana yace lokacin da nake shaytani kenan ko da yabba zama shaytan shikenan suka kiya sannan yake cewa yasru'na zalubbin hatta la hiraka bihi wa kunna adafu khalqillahi arkana yasru'na zalubbin qatu maji karhi za su dauke shi sama su buga pam hatta la hiraka bihi yace sai kaga bai muci ma'abucin hankali nan yana nufin mutumin da yake yana da cikakken hankali ba wai nan qatu mai karhin jiki ba yace hatta la hiraka bihi sai kaga bai muci daga haraka ne yace oh jama'a akwai abin mamaki wa hunna adafu khalqillahi arkana kuma su sun yi wato cikin halittun Allah suna daga cikin mafi raunin gabbai to ya za a yi sai kaga qatu maji karhi dan altar ya ci karhi ya ci nyabbe da mutsa sun hito sun yi sundul mundul amma ɗan budurwa sai ga tana juya shi kaga mutum ana ce maka sarki na ko ana ce ma shugaban kasa na sai shi arme gashi da shekara 60 ko 50 shugaba sai arme ya yi shekara 15 wallahi in bukoi Allah ya budu ita ta juya sai a ce mu kan mutum mun ga yana da kuɗi na fitar hankali bai san iya dukiyar da tara ba kan tsakanin motoci da gidaje da dukiya amma yarinya ya shekara 15 warin jikanyar sa ita ta in yi aura da ta juya ku sai kaji ana cin mutum akramaka Allah ai malami na ƙwararre ustaz hafizi amma ina sai shi arme yarinya karama sai kaga ayoyin nan da hadisan nan sun fara fulufulu yasru'na zalubbin hatta la hiraka bihi wa kunna adafu khalqillahi arkana shi sai ga qato dan altar miji karhi yazo ya iske katanga ya bata pam amma ai yarinya karama sai ta kira shi ta waya kaga yayi gudu in yazo sai ya duka ce kakana ta ai sheri qatun banza sherin banza ba sheri ba dai sheri ina fata ana fahimta ta to tabi'a ce ta mace tana da wato lahunna quwwatun fi ta'sir an gane ko wato suna da karfi wajen ta'siri na mu'amala saboda suna da janibin atifa sentiment an daukar hankali to kaga wannan dai daga cikin su kenan shi yasa in ka diba cikin abiyat zaka ga shu'ara suna yabon mata kwarai da gaske irin su majnunul laila wanda ya haukace saboda laila an gane ko wanda yace ta'allaqa ruhi ruhaha qabla khalqina wa min ba'di ma kunna mitafan wa fil mahdi fa asha idha ishna fa asbaha namiyan wa laysa wa in mutna bi muntaqad al ahdi walakinahu baqin ala kulli halatin wa za'iruna fi zulmati al qabr wal lahad yace ta'allaqa ruhi ruhaha qabla khalqina da ruhin ta da ruhin shi sun game da juna sun rataye inji malaman zauri kahin ma Allah shahalice su yace kai wa min ba'di ma kunna litafan bayan ma sun zo nutfa ta mari can a hade ake yace wa min ba'di ma kunna wa fil mahad har cikin zanin guro tare na ake yace fa asha idha mishna da mun ka hito duniya kuma sai hito yin rayuwa tare da mu fa asbaha namiyan sai yana habaka yace ku saurara wa laysa wa in mutna bi muntaqad al ahdi ko da mun mutu wannan haduwa kuma ba rabuwa za a yi ba ana nan tare yace kai walakinahu baqin ala kulli halatin son da akwai tsakanin shi da ita baqin ya tabbata ala kulli halatin a cikin kowane hali yace kai wa za'iruna fi zulmati al qabri wal lahad sai ya ziyarce su a cikin duhun al qabri wal lahad cikin kabari kenan al lahad wannan dan ramin karbi da ake yi a cikin kabari wanda ake kwantar da mutum majnunul laila kenan wani daga cikin shu'ara yarinya yake so aka hada shi auren ta yayyayi sai rasa abin da zai yi sai ta tunzo da neman alfarma guda ita kadai yake so da gare ta ka a kara yace da'uni an afuza bi nazratin yace wa da'ul qiyamata ba'da zaka ta qum yace da'uni to Allah kuma ni an afuza bi nazratin muyi ido hudu da ita yace da mun yi ido hudu da ita wa da'ul qiyamata ba'da zaka ta qum in ana so a tare qiyama wata daga ciki ana bada cewa ya masoyinki yake wai kakashi ka soki tace laukana wato abin nan harinin laukana rahnan min alma'i an gane ko thumma qultu lahu lam tarid alma'a lam yarid tace masoyinta da a ce kishirwa za ta kashe shi rahnan alma'i min zama'i shina jin kishirwa kamar zai mutu gashi an kawo ruwa zai sha tace mai lam tarid alma'a gakkasha tace lam yarid ba zai sha ba sai dai shi mutu saboda tsarnin kaurar da yake mata wani daga cikin shu'ara yake cewa agharu alayki min nazari wa minni wa minki wa min zamaniki wal makani walau anni khaba'tuki fil uyuni ila yawmil qiyamati ma kafani yace agharu alayki ina kishinki minni hadda kaina kishinki kai don wani lokacin sai in ga ya dace ma in kishinki ne akan ki balantana wani agharu alayki min nazari daga kallon da ba shi kai wato lokaci shi na kishin kai ne
na'am
agharu alayki min wato min nazari agharu alayki min nazari minni wa minki yace kuma shi na kina ita da kanta kishin kina kishinta
akan
balantana balantana akan kanta wa min zamaniki yace har da zamanin da kike cikin shi kishiya tana hawa muna kiyayyar shi wal makali wurin da bakin ka tsoye da shi wallahi ban yarda shi ba kishiya tana
ya zama
ya zan abin ka yace kai walau anni khabatuki fil uyuni da za a ce in dauke ki in boye ki cikin idanu na ba mai ganin ki ila yawmil qiyamati ma ka fani haƙiya ba tsoye ci har wannan bai ishe ne ba to ka gani ashe mace tana da tasiri in ka dauki abiyat misali cikin muqama za ka ga yadda hariri ya kawo zancan tasirin mata game da maza in ka dibi kamar kuma ko cikin kuɗi wa al-maqamat dinariya in ka diba wajen almaru ya ka maqamat dinariya mun taba karanta annabi tutuka anan a takaicin takaita mace tana da tasiri a cikin rayuwar dan adam shi yasa wani sha'ir da yammatsu yace innan nisaa ka ashjarin nabatna ma'an منهن مر وبعض المر مأكول إن النساء ولو صورن من ذهب فيهن من حفوات الجهل تخيل إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول وما وعدنك من شر وفين به وما وعدنك من خير فممطول يتي إن النساء سو ما تارك كيغنيك أشجار كما إتاتين bishiyoyi itace bishiyoyi kenan na batna ma'an sun tashi tare min hunna murrun yace to kai hattara cikin su akwai mai daci wa ba'dul murri ma'kul yace kuma cikin itace masu daci akwai wanda ana cin shi ai hakuri wadansu sai dai a zauna da su haka nan wata sai dai ka zauna da ita amma dai in dai ka zauna da ita to da kai da iyayenka da ƴan uwanka da addini ka dukkan shiga cikin bala'i yace innan nisaa walau suwirna min zahabin su mata ko da an sifarta su an ce su azzinari yace fihinna min hafawatil jahli takhyir akwai hafawat kamar kurakurai na jahilci takhyir wadanda suke takhyir suke wato tunani kuma su aikata su yace innan nisaa mata yunhaina an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ul su mata idan an kana so ta tabi'a to fa innahu wajibun wajibi na la budda maf'ul shi ma za su aikata kamar in kace kasu kamar ka tunatar da su ne an kace mahaukacin ga yayi hankali ya daina jifan mutane yace ai kun tuna mini yace to wa ma wa'adnaka min sharrin wa faina bihi duk abinda sun kai maka alƙawari na sharri sai sun tuna shi sai sun cika shi wa faina bihi wa ma wa'adnaka min khairin famamtulu wanda sun kai maka alƙawari na alkhairi mamtulu jan shi ne za a yi ta yi shirme ne ƙarya ce yaudara ce magana ƴan matan amarya ce lokacin mu yana tafiya malam sai in mutuhe da wani sha'ir sai aka zo aka tattauna sha'iri ne da sha'ira sai sha'iri yace zai yi mabata baiti ita ko tace za ta yi maza baiti yace innan nisaa shayatinun khuliqina lana su mata shaydanu ne wanda Allah halicce su sai dai mu yi hankuri a ta yi haka nan yace na'udhu billahi min sharri shayatin amma neman tsaren Allah daga shaydanu ita ko tace tace innan nisaa rayahinun khuliqina lakum tace su mata turare na wanda Allah yayi wa kullukum yashtahi shamman rayahin cikin ku babu wanda bai shaka kancin turare agar maka Allah waye kai sai ka hado ne kai amma dai yanzu a bari har mu sauka eh don kai tsaye akwai matsala to kaga ashe tasirin mace to shi yasa turawa sun fahimci mace tana da tasiri to tunda mata suna da tasiri ya za a yi sai a yi amfani da su don ruguza aqida ta al'umma a bata addini kaga daga lokacin da malamai sun ka karkata zuwa ga mata babu zancen da'awa da wa'adi karantarwa da kyau daga lokacin da ɗaliban ilimi suka karkata zuwa ga mata babu zancen karatu daga lokacin da al'umma mata suka yi wato suka zamanto su ne abinda an kamar suwa himma shawar mace shi yasa yahudawa cikin littafin protocolatul yahud khatrul yahud sun faɗa cewa za su yi amfani da mata don su mallaki duniya za su tallata al'aura sun kace matasan da za su taso a duniya zuwa gaba za su tallata musu al'auran mace su rinka ganin ta cikin TV da radio da internet tunda wata lokaci babu internet za su tallata ta ana ganin ta sai ya kai inda matasan da za su taso na gaba sun yi kallon al'auran mace da kima fiye da kowane irin nasi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka shikenan kaga mutane mata 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 to mace tana da tasiri da ita za a yi amfani a bata addini shi yasa suke amfani da mata a samu a ce musu su ya kaga za a sa mata su yaki maza cikin gidaje a sa mata su yaki maza cikin ma'aikatu a sa mata su je su yi ayyukan da bai dace da mace ba mace ta dauki bindiga za su je wajen yaki kai ka san yaki nan ba zai yi ba mace ta zo ana sanyi ta rike bindiga ta yi tsaron maza cikin kumfanyi suna kwana kai ka san wannan tsaro bai yi ba to shi yasa za su yi amfani da mata a sa su cikin ko ina sannan kuma dama kafin su bata su zamu zo bayani kan yadda sun kafata akhlaq shine abu na farko sai suka ce a cire hijabi ka asa hijabi to da mata suna tahiya babu su hijabi an yi mi kaga an maida su tsirara to bayan an cire hijabi sai an kace to akai sulakkon kaga mace ta ce ka ta koshi da mushe mai bada karatu teacher uban karatu da daliban ilimi kuma ga mace mai kyau karatu za a yi koko ita za a kallo aka dauke ta aka kai ta service aka cire hijabi dar directa shugaban ma'aikata ya biyo mata tana can gida ba ta mai irin wanga ado ba ya ga wanga kaka matanu inji zubar mawa eh sai banda kaga ni sannan kuma mace ta yi an ce akai mace soja wallan mace ta ci ta koshi kuma tana gudu ana musu formation shin shi mai bada antarnaman wannan da aka ce ma ko kaporal na asuna ne ko mina na shin formation ta shike ko mina ne shike kallo eh
kuma malan ta bangaren masu kamar su hada alaka auratayya saboda a ci nasarar wani buri
eh
da dai na san maudu'in
bai kare bai kare ba shi wannan ai shi yasa kake gani ana bada mace wani lokaci ga malami saboda a karkatar da da'awashi ai mai tasiri sai ga malami da ya aure wata mace da shi na da darasi biyar sai su dawo darasi hudu daga bayan su dawo uku biyu daya in bai annaba sai shi bar karanta su darasi sai kaga malami na kasuwa shi na neman mota kuɗi saboda ita ba ta kai rayuwa sai da kuɗi masu yawa kaga lamari ya baci ko kuma malami ana haita da shi da awa ko da yaushe wa'azi kwana biyu uku shi na yin wa'azi yanzu sai ga an yi wata biyu ba ganin shi ba ina malami yana can wajen mace tana wato buge mai kwai ana dan lallashin shi eh da'awa ta hada cikin mala'i eh ko duk lokacin da aka baka auren mace kana mai da'awa ba da manufa ta addini ba ta taimaka maka addini to ya kar addini ne ake yi shi yasa ma suka yi ta ba da ƴaƴan su wani lokaci ga manya-manyan mutane zamu zo cikin bayanin wannan yadda suka yi suka yi almuhimmu dai mata an yi amfani da su wajen bata addini kuma kowa ya san wannan tasiri ga suna ana talla cikin TV ga suna ana talla da su a kafa babban hoto na mace shi yasa wani shi na bisa hoto sai ka ga ya accident an kawo hoton mace mai kyau ta bude gashi ina nan yana kallon black na mace wallan sai ka ga boom
ya
buge wani abu wani na tuke da mota yana kallon mace an kawo hoton mace mai kyau ta fece gashi ta shace gashi mallan tasa ta ramba da kwalli ta yi dariya murmushi shi na kallon hankulan sai ka ji boom yayi accident ina ma har ina lady to sun san mace tana da tasiri ga dan adam shi yasa ake amfani da ita don a yaki addini mimu wanda ta yi karshe ta karshe kuma lokaci yayi sai almimu arrabi'a shine almaslaha alkhassa shine wato intérêt personnel duk lokacin da aka samu mutum bai son kowa sai kanshi to akwai matsala ciyo ne son da kaga mutum wanda bai son kowa sai kanshi to matsala ne da wanda bai son kowa sai dan kabila tai shi ma dan matsala ne da wanda bai son kowa sai dan family kin su dan matsala ne a'a ita al'umma in ana tare kowa zai amfana da wani nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya to duk wanda bai son kowa sai kanshi sai turawa sun yi amfani da shi don su yaki addini sai sun yi amfani da shi don su yaki kasa su ne suke dauka su kai can kasashen su kullun su ta tona asirin kasashen su da inda makamai suke da mi da mi lokacin da za a hallaka Gaddafi America ta kai mai hari waɗanda suka bada labari da ba a same shi ba an gane ko makamman da inda Libya take aje makamai nan aka zo aka bombombin din su aka kone su Gaddafi ya faɗa cewa ɗan Libya akwai waɗanda suka bada sirrin inda Libya take aje makamai to in kaga mutum bai son kowa sai kai dai to wannan mutum matsala na egoism ake kiran shi mutum na wanda sharrin shi yayi yawa a cikin al'umma ya yarda a hallaka kowa saboda shi biyan bukata sai shi kadai malan an nuna mana lokaci yayi mu yi hakuri tunda an samu almimatul arba'a koda dai ba a fayyace bayani iya dai abin da ya samu sati mai zuwa in akwai rayuwa sai a zo a dauki salufu takhalluf alkhatir da kuma alawamil thalatha li hadmi alhadarat sannan kuma a zo a dauki wata kila a kara da dan wadansu abubuwa saboda muna ganin maudu'in tunda shekara tana fara matsowa a samu dai a ga shi dai tasirin addini dai a dibi bangare mai yawa tana yiwa daga wannan shekara mu ajiye shi ko shekara mai zuwa a dan kara da shi kadan sannan a shiga tasirin mulkin mallaka game da jagoranci abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga da yadda shiri ya faru duk da mala ya tafi a gurguje musamman nuktoci na ƙarshe guda biyu malam bai kammala su ba shine al-mimul athalith wa al-mimul rabi wato dangane da ake wato mace ya ake shigowa da mata cikin harkar wato addini da kuma abin da ya shafi rayuwa dan a bata wannan al'amari ko kuma wato bangare na ƙarshe na hudu shine wato alman abin nan ananiya san kai wato mutun ya fifita bangaren kansa ko kuma bangaren sa ko kabilar sa akan
ko family din sa ko ƴan yankin su
ko ƴan yankin sa
akan al'umma
akan al'umma gabaki daya nan ma ana samun matsala da
ta yadda dan nan tawaye ga tashi da kuma rikicin siyasa da yake
tar da al'umma ko a samu kamar yadda malam ya ce tawaye wayan su ce ba su yadda ba su za su malai da sauransu dai ina fatan dai sati mai zuwa malam ya ƙara dan yin bayani akan wa'annan nukudoji guda biyu tunda akwai abin da ya dan rage a cikin su sannan kuma a shiga nukuda ta gaba muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi cikin abin da aka karantar da mu abin da yake na daidai Allah ya bamu ikon aiki da shi wanda kuma yake na kuskure Allah ya ba mu ikon nisanta shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwar mu ya kuma kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu mai albarka da sauran ƙasashen musulmi gabaki daya wannan gidan radio da television Allah ya ƙara sa masa albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته